الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi ne yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwarmu a wannan yammaci na ranar talata 10 ga watan sha'aban hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina 1440 wanda ya dace ma 16 ga watan 4 shekara ta 2019 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tauhidi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna kitabu tauhidi alladhi huwa haqqullahi 'ala al-'abid na shaykhul islam muhammad ibn abdul wahhab ibn sulaiman at-tamimi rahimahullahu ta'ala. Kafin darasi ne uba laifi idan da tambayoyi suna iya gabata. To shi abinda muke so mu sani hanya ce daga cikin hanyoyi wadda aka shar'anta mana domin neman kusaci zuwa ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala game da samun karɓuwar addu'a shine yin tawassuli da suna daga cikin sunayen Allah subhanahu wa ta'ala ko sifa daga cikin sifofinsa madaukaka. Don haka shine mutum sai ya yi nazari ya bincika daga cikin sunayen Allah subhanahu wa ta'ala ya zaɓulo sunan da ya yi daidai da buƙatar shi sai ya kirayi Ubangiji subhanahu wa ta'ala wato da wannan suna. Misali, wanda yake neman ilimi, to me ya kamata ya ɗauka daga cikin sunayen Allah ya yi tawassuli da wannan suna domin Allah ya azurta shi da ilimi? Shine sai ya ɗau suna daga cikin sunayen Allah al-Alim, ma'anar al-Alim mai matukar sani shine Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Kenan a nan za ka yi kirayi shi ya Alim ya Alim ya Alim, ka yawaita wannan kalima, ka daga hannunka ka roƙi Ubangiji buƙatunka, ko kuma ka ƙara ya Alimu allimni ilman nafi'an, ya Alimu allimni ilman nafi'an, ya mai matukar sani ka sanar da ni ilimi mai amfani. Haka wanda yake neman arziki sai ya ɗau sunan Allah ar-Razzaq, yayi ta ja ya Razzaq ya Razzaq ya Razzaq, yayi ta yawaitawa, kuma ba laifi yana ƙarawa, yana iya ƙarawa ya Razzaqu arzuquni rizqan halalan tayyiba, ya Razzaqu arzuquni rizqan halalan tayyiba, ya mai matukar azurtawa ka azurta ni arziki wanda yake na halak. To haka misali, wanda yake neman Allah ya masa kyautar wani abu sai ya ɗau sunan Allah al-Wahhab, yayi ta maimaitawa. Misali, da ne yake roƙo yake nema sai ya ɗau sai ya yawaita faɗa ya Wahhab habli min ladunka zurriyatan tayyiba, ko kuma ya Wahhab habli waladan salihan, ya Wahhab habli waladan salihan, ya ne matukar kyauta imin kyautar da wanda yake na gari. To haka misali wanda yake neman daukaka sai ya dauki sunan Allah Al-Aziz, wanda yake neman mulki sai ya dauki sunan Allah Al-Malik, wanda yake neman rinjaye akan wani al'amari sai ya dauki sunan Allah Al-Qahhar. To haka kenan an gane ko kenan mutum ya dau suna wanda ya dace da bukatar sa, ya yawaita kiran Ubangiji Subhanahu wata'ala da wannan suna, kuma ya daga hannu ya roki bukatar sa. Na'am.
Mutum ne da banki mutum da mota. Dan sai ya mutu kamar da take ki. Na bin ko bayan sati sai ya yes. Ni dukkan bin zai rasa da mutum.
Wai mutum ne ya kadi mutane biyu. Allah ya kaddara ya kade su. Take yanke dai ya mutu. Ɗayan kuma bayan an samu wasu kwanuka Allah ya masa rasuwa. Shin kafara ɗaya ke kansa ko kafara biyu? Abinda yake kan shi diya biyu take kan shi da kafara biyu. An gane ko? Wannan wanda ya yi jinkirin mutuwa ko da bayan wasu shekaru ne, in dai wannan kadar da ya masa ita ce sababin mutuwar shi da ya kwanta bai tashi ba, wannan ya tabbata akwai kafara a kan shi. Saboda shi ne ya zame masa sababin wato mutuwa a sababin wannan kada da ya masa, in dai bai warke bai tashi. Allah ya masa rasuwa, to ko bayan shekara nawa ne, to ya tabbata cewa na kan shi biyan diya kuma na kan shi yin kafara. Don haka iya adadin rayukan da mutum ya kashe, iya adadin abin da yake kan shi na kafara da diya, kisa wanda yake na kuskure. Don haka jinkirin mutuwar baya nuna cewa babu kafara a kan shi ta wannan mutuwar. Na'am.
Wajen tafiya, wajen kada ya zama mutane ne inda za su da arewa su da
kasa. Wai wajen tahariku da isba a wajen tafiya. Haka ne mutum zai ringa kada yatsa, yana dan motsa ta. Baya halatta a shiga gaban liman sai in ya kasance a bayan shi babu gun, amma matukar akwai gun da mutum zai tsaya a bayan liman idan ya shiga gaban liman ya salla bai da salla. Haramun ne shiga gaban liman, matukar akwai gun da mutum zai tsaya a bayan shi. In babu gun da mutum zai tsaya a bayan liman sai gaban shi, to kuma a wani lokaci ya halatta domin larura ce. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Amma matukar akwai mahalli to baya halatta a shiga gaban liman. Darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala, wato mun gama baban da ke bayani game da abin da ya zo ga Allah subhanahu wa ta'ala da manzansa. Ko mu ce game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam na tsanantawa da kausasawa game da wanda ya bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala a gindin kabarin wato wani salihin bawa. Mutum ya zo gindin wani kabari da sunan cewa zai yi addu'a, ya yi addu'a wai domin wuri ne na samun karɓuwar addu'a ko sallah ko karatun alkur'ani ko sadaka. Wannan akwai kausasawa da tsanantawa daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan haka. Me yasa? Domin wasila ce wadda take kai mutum zuwa shirka. Duk wanda zai zo takanas ya ce sai ya je gindin kabarin waliyi wane zai yi addu'a ko zai yi sadaka ko ya yi sallah da abin da ya kama da haka, wannan hanya yau da gobe za ta kai shi zuwa bauta ma shi wannan waliyi ba Allah ba. Shi ne malam sai ya ce fa kaifa idza abadahu, to yaya lamarin shi zai kasance in har ya bauta ma shi salihin bawan ba Allah ba? Wannan kuma ya tabe kwata-kwata duniya da lahira, matukar bai dawo ba ya jaddada imaninsa. Don haka dai a takaice bayani ya gabata akan baban haramun ne bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala a gindin kabarin salihin bawa, ko kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne bai ya halatta ka zo gindin kabarin ka ce za ka yi addu'a, ko ka ce za ka yi sadaka, ko ka ce za ka karanta alkur'ani, ko ka ce za ka yi sallah, haramun ne. Don haka al'immatul arba'a kamar yadda bayani ya gabata, al-imamu Abu Hanifa da al-imamu Malik da al-imamu Shafi'i da al-imamu Ahmad gaba ɗayansu ba su yarda ba, ba su amince ba mutum ya zo gun kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sunan cewa ya daga hannu ya yi addu'a. Don haka wannan wasila ce wadda take kai mutum zuwa shirka, ko mu ce hanya ce wadda take kai mutum zuwa shirka. Shi ne mun ga hadisan da malam ya zo da su, wato a ƙarƙashin babin wanda duka bayani ya gabata a kansu. Za mu tashi kenan babi na gaba. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, babu ma ja'a anna al-guluwa fi min shuna ma'ruf. Yawa kenan shi ne babin da muka gama. Za mu tashi kenan babi na gaba. Babu ma ja'a fi himayatil mustafa sallallahu alaihi wa sallama janabat tauhid wa saddihi kulla tariqin yusilu ila shirk wa qawlullahi ta'ala laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنت. رواه أبو داود بإسناد حسن ورواته ثقات. وعن علي بن الحسين رضي الله عنه أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو فنهى وقال ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم. رواه في المختار. Malam Allah ya ji kansa na faɗa, wato wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da ya zo na wato yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanya ma sasannin tauhidi gaba ɗaya wato wani shinge. Lafazin himaya an ciro shi ne daga al-hima, in aka ce hima wato shine shinge kenan. Shine yace babu ma ja'a fi himayatil mustafa sallallahu alaihi wasallama janabat tauhid, babu ne wanda ke bayani game da abin da yazo na shingewar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yaba dukkan wasu sasanni na tauhidi. Lafazin janab anan bi ma'ana janib, ma'ana duk wani bangare na tauhidi. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kafin ya bar duniya gaba ɗaya sai da yayi kokarin sa masa shinge. Idan aka ce shinge abu ne sananne, akan zo gona ayi mata shinge, ma'ana a zagaye ta imma da kaya ko abin da yayi kama da haka, dan kada wata dabba ta tsallaka cikin gonar ta yi barna. to haka kowane bangare na tauhidi sai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi kokarin sanya masa shirki. Lafazin al-Mustafa wato shine an ciro shi ne daga al-Istifa. Idan aka ce al-Istifa shine al-Iktiyar, ma'ana zabi kenan. To wanda kasancewar zababbu daga cikin bayin Allah subhanahu wa ta'ala waɗanda suke kololuwa babu sama da su, su ne manzanni, su ne Allah ya tankaɗe ya rauraye daga cikin bayinsa gaba ɗaya, ya zaɓa ya ɗaukaka darajarsu ya fifita su akan kowa da komai. Kamar yadda daman manzanci zaɓi ne na Allah subhanahu wa ta'ala, kamar yadda ya faɗa mana a cikin suratul hajji, Allahu yastafi minal mala'ikati rusulan wa minan nas. Ubangiji ta'ala shi ke zaɓar manzanni wato daga cikin mutane ya turo su domin isar da saƙonsa. Haka daga cikin mala'iku Allah shi ke zaɓar jakadu domin isar da wahayi zuwa ga manzanninsa. Bayan su waɗannan manzanni waɗanda suke biyowa baya a wajen daraja waɗanda Allah ya zaɓa, su ne annabawa. Don haka martaba ta risala ta fi martaba ta nubuwa, manzanci ya fi annabta. Manzanni su ne farko, sannan na biya musu wato annabawa, bayan annabawa sannan sai siddiƙai, bayan siddiƙai sannan sai shahidai, sannan kuma sai salihan bayi. Kamar yadda can Ubangiji ta'ala ke faɗa, wa man yuti illaha war rasula fa ulaika ma allazina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina, sai ya ce wasiddiqina washuhada'i, sai ya ce wasalihin. To su kuma manzanni sama da annabawa suke. Kuma a cikin manzannin ma gaba ɗaya Ubangiji ta'ala ya tankaɗe ya rauraye ya zaɓi biyar wanda ake kiransu da ulul azmi minar rusul, wannan su ne Allah ya fifita. Annabi Nuhu alaihi salam, da annabi Ibrahim, da annabi Musa, da annabi Isa, da cikamakin manzanni shine annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam. Waɗannan biyar ɗin su ne ake kira ulul azmi minar rusul, kamar yadda Allah ya ji mu da ci su da ambato a cikin aya na cikin suratul Ahzab. Haka nan a cikin suratul Shura, a cikin suratul Ahzab Ubangiji ta'ala na faɗa, wa iza akazna minan nabiyina misaqahu wa minka wa min Nuhin wa Ibrahima wa Musa wa Isa ibn Maryam wa akazna minhum misaqan ghaliza. A cikin suratul Shura Ubangiji ta'ala na faɗa, shar'a lakum min ad-dini ma wassa bihi Nuhan wallazi awhayna ilayka wa ma wassayna bihi Ibrahima wa Musa wa Isa an aqimu ad-dina wa la tatafarraqu fi. Dan haka dai a takaice, kuma a cikin biyar din Allah ya fifita annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam. Kamar yadda hadisi ya zo a cikin Sahihul Bukhari, riwaya ta Abu Huraira Allah ya kara masa yadda ke faɗa, na ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama na faɗa, ana sayyidu waladi adama yawmal qiyama wa ana awwalu man yanshaqu anhu al-qabr wa ana awwalu shafi'in wa awwalu mushaffa. Aw kama kana, manzon Allah yake cewa ni ne shugaban ƴaƴan Adam gaba ɗayansu a ranar kiyama. Wanda yinin alkiyama yini ne wanda Allah yake haɗa al'ummu na farko da na ƙarshe gaba ɗaya. To manzon Allah shi ne shugaba a wannan yini, wato shi ne shugaban dukkan ƴaƴan Adam a wannan yini. Sannan sai ya ce wa ana awwalu man yanshaqu anhu al-qabr, yace ni ne farkon wanda kabari zai tsage ya dago kai idan an yi busa ta tashi a ranar kiyama. Lokacin da aka yi busa ta tashi, to farkon kabarin da zai tsage wanda zai dago kai ya fito shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sannan kuma yace wa ana awwalu shafi, ni ne farkon mai ceto a ranar kiyama. Wa awwalu mushaffa, kuma ni ne farkon wanda za a ba ceto. wanda za a karbuce ta sani ne farko. Wannan dalili ne wanda yake tabbatar da fifikon sa akan dukkan waɗannan annabawa da manzanni gaba daya. Don haka ake masa laqabi al-Mustafa, kenan Muhammad al-Mustafa. Al-Mustafa abin zabi, wane ne ya zabe shi? Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala shi ya zabe shi, ya daukaka darajar shi, ya fifita shi akan dukkan abin da ya halitta. To shine yace babu ma ja'a fihi ma yatil Mustafa sallallahu alaihi wa sallama janabat tauhidi, wato babi ne wanda ke bayani game da abin da yazo na shingewar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi, ko kuma sanya shinge da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi ga dukkan sasannin tauhidi, kowane bangare nashi ya zagaye shi. Wasaddihi kullu tariqin yusilu ila shirk, tare da shingen da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ba tauhidi, kuma duk wata kafa, duk wata kofa wanda za ta iya kai mutum zuwa shirka sai da manzon Allah yayi kokarin tushewa. Duk wata kofa, duk wata kafa wanda za ta iya kai mutum zuwa shirka, to manzon Allah sai da yayi kokarin tushe ta. To amma da yake Ubangiji Ta'ala ya riga ya kaddara cewa jahannama sai ya cika ta da mutum da aljanna, kamar yanda ya alkawarin ita ma aljanna sai ya cika ta, can ya faɗa wa laqad zara'ana li jahannama katiran min aljinn wal ins, kamar yanda kuma ya faɗa la amla anna jahannama minka wa min man tabi'aka minhum ajma'in, ko kuma la amla anna jahannama minkum ajma'in. An gane ku? To don haka shine zaka samu wasu akan cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato ya toshe waɗannan hanyoyi waɗanda za su iya kai mutane zuwa shirka, amma duk da wannan wasu sai sun yi kokarin sun kusa. Shine yace wasaddihi, da toshewar da ya ma kullu tariqin, duk wata hanya yusilu ila shirk, wanda za ta iya kai mutum zuwa shirka, manzon Allah sai da ya kokarin toshe ta. Me yasa? Saboda shirka babban hadari ce, ita ce abin da ke sanya bawa ya tabe kwata-kwata rayuwarsa ta duniya da makomarsa lahira, domin ita ce laifi daya-daya wanda in bawa ya mutu na aikata wannan laifi bai tuba ba, to Allah ya haramta masa aljanna, kuma Allah ya yi alkawarin ba zai gafarta masa ba. Kamar yanda ya faɗa inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha, kuma haka yace innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alayhi aljanna wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Shine sai yace wa qawlu Allahi ta'ala, wato da bayani game da fadar Allah subhanahu wa ta'ala dake cikin suratul tauba, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, Ubangiji Ta'ala yace tabbas wato wani manzo na musamman ya zo muku, min anfusikum wato daga cikin kawunan ku, daga cikin ku. Anan wasu malamai suka ce anan addamir na ja'akum يعود الى المخاطب والمخاطب بهم هنا هم العرب كنن لارباوا ake ne, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, tabbas wani manzo ya zo muku, ya ku jama'a ta larabawa, min anfusikum ma'ana daga cikin ku, domin manzon nan da Allah ya aika mana balarabi ne, kuma sakon da yazo da shi na alqur'ani larabci ne, yaran da yake zance da shi larabci ne. To akan wannan ma'ana malamai suka ce akwai ishkali, domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzancin shi bai kebanta ba ga larabawa, manzanci ne wanda yake ga majuniya da larabawa da duk wanda ba balarabe ba. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine matsayin manzo zuwa gare shi har zuwa kiyama, kamar yanda Ubangiji Ta'ala yake faɗa a can cikin suratul a'raf qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaykum jami'an alladhi lahu mulku samawati wal ard al aya ubangiji ta'ala yace ce da su ya ku mutane ku san da cewa lalle ni manzo ne zuwa gare ku gaba daya ubangiji ta'ala shine ya turo ni zuwa gare ku kuma haka ya fada cikin suratu saba wa ma arsalnaka illa kaffatan linnasi bashiran wa nadhira kuma haka can ubangiji ta'ala ya fada tabarakallazi nazzala alfurqana ala abdihi liyakuna lilalamina nadhira alalamin anan ana yinni da alinsu wal jin mutun da aljan gaba daya kuma haka ya fada shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi na cikin sahihu muslim yana fada yana cewa wallahi nafsi bi yadihi ma min ahadin min hadhihi al-umma yahudiyyin wala nasraniyyin yamutu yawma yamutu wa lam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar yace rantsuwa nake da ubangijin da mallakar rayuwa take hannunsa babu daidai da mutum daya daga cikin wannan al'umma sai yace ba yahudi ko ba nasari ya mutu a ranar da ya mutu bai yi imani da abin da aka turo ni da shi na alqur'ani face sai wuta ta kasance ita ce makomar shi a ranar kiyama kaga wannan hadisi yana nuna manzancinsa manzanci ne wanda yake gaban me kuma haka a cikin hadisin da yake cewa Allah ya min kyautar abubuwa biyar wanda babu wani annabi daga cikin annabawa da Allah ya masa kyautar ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan biyar a wata riwaya abubuwa shida na daga cikin abubuwan sai ya ce wa kana nabiyyu yub'athu ila qaumihi khassatan wa bu'istu ila an-nasi 'ammatan aw kama qala yace duk wani annabi ana turo shi ne zuwa jama'arsa kawai ni ko sai aka turo ni zuwa dukkan mutane gaba daya to anan in kace laqad ja'akum rasulun min anfusikum kace larabawa ake nihi cewa ja'akum rasulun min anfusikum tabbas wani manzo ya zo muku daga cikin ku to wannan anan malamai suka ce kenan anan domin ni'imar da Allah ya ba larabawa sababin ya turo wannan manzo daga cikin su tafi girma akan sauran jama'a dan haka kenan ake magana da su amma ba dan yake banta da su ba tare da cewa a can cikin suratu ali imran ubangiji ta'ala ya fada laqad mannallahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum alkitaba wal hikma wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin cha'i laqad mannallahu 'alal mu'minina tabbas Allah ya ba mu'minai baiwa babbar kyauta kenan idza ba'atha fihim rasulan min anfusihim yayin da ya turo musu wani manzo na musamman min anfusihim ni ake nihi min anfusihim ai min jinsihim daga cikin jinsin su kenan ƴaƴan adam domin ba aljan bane kuma ba malaika bane to dan haka malamai suka ce duk inda kenan anfus ta zo ana nihi kenan jinsi in yazo minhum kenan kuma ana nihi laraba kamar yadda ya ce huwan nazi ba a safil ummiyin rasulan minhum kaga wa ake nihi da al ummiyin su ne larabawa domin ba su iya rubutu ba balantana karatu kaga minhum daga cikinsu suwa ake nihi su ne larabawa to amma anan da ya ce laqad ja'akum rasulun min anfusikum wannan ana magana ne da dukkan wato al'umma gaba dayanta kenan min anfusihim ay min jinsihim kenan daga cikin jinsin su ƴaƴan adam kamar yadda can yace laqad mannallahu 'alal mu'minina laqad mannallahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim to amma nan da yace huwal ladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum kenan minhum anan ana nihi al-arab haka can cikin suratul baqara da yake cewa rabbana wa ba'ath wato rabbana wa ba'as fihim rasulan minhum addu'a da annabi ibrahim yayi yace ya allah ina roƙonka ka turo wani manzo na musamman a cikin su sai yace minhum daga cikin su allah ya karbi wannan addu'a ya turo mana wannan fiyayyen manzo dan haka manzo allah yake fada yake cewa ni addu'a ce ta annabi Ibrahim alaihi salam shine ya roki Allah ya turo ne rabbana wa ba'as fihim rasulan minhum Allah ya karba addu'a annabi Ibrahim ya turo mana wannan manzo shine yace laqad ja'akum kenan tabbas laqad ja'akum rasulun kenan da wa ake magana da dukkan mu'minai kenan dukkan al'umma gaba daya ubangiji ta'ala yace tabbas wani manzo na musamman ya zo muku min anfusikum wato daga cikin jinsin ku kenan dan adam ne tamkar ku an gane ko ta bangaren halitta ba aljan bane ba mala'ika bane sai dai wajen daraja babu wanda ya tunkari fagen sa domin Allah ya zabe shi ya daukaka darajar shi sama da kowa da komai azizun alaihi ma anittum duk abin da ya tsananta akan ku azizun alaihi to mai tsanani ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana duk abin da zai takura mana ya kuntata mana ya jefa mu cikin kunci to abu ne wanda yake mai wahala akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana jin ciwo haka lafazin ma'anittum an ciro shi ne daga al'anat idan aka ce al'anat shine al-mashaqqa wata ma'ana wahala duk abin da yake tsanantar mu'minai to azizun alaihi mawuyaci ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana mai tsanani ne akan shi kenan duk abin da zai same mu na kunci da damuwa to wannan abu ne wanda ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yafi mu damuwa akan haka shine yace azizun alaihi wato abu ne mai girma akan sa ma anittum duk abin da zai tsananta akan ku duk abin da zai jefa ku kunci to mai tsanani ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan yana kin duk wani abun ki da kyama ya same mu don haka yake famar ije mana sannan sai yake cewa harisun alaikum sannan wato mai tsananin kwadayi ne alaikum akan duk abin da zai inganta rayuwarku abin da ake nihi da alhirs wato shine mutum ya bada iya kokarinsa domin wato cimma wani al'amari wanda zai inganta wato lamari wanda yake da rayuwa shine yace harisun alaikum ma'ana mai tsananin kwadai ne alaikum akan duk abin da zai inganta halin rayuwarku ma'ana duk abin da zai inganta yanayin rayuwarku a nan duniya da makoman ku lahira to ku tabbata cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mai tsananin kwadai ne akan haka ma'ana iya kokarinsa yake badawa ba dare ba rana akan duk abin da zai janyo kwanciyar hankali da nutsuwa ga mu'minai a nan rayuwarsu ta duniya sannan makomansu lahira kenan waɗannan gabbai guda biyu sun nuna mana sifa ko kuma mu ce sifofi biyu daga cikin sifofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abu na farko da yace azizun alaihi ma anittum kenan a kullun manzon Allah yana famar yaya za a yi ije mana duk abin da zai iya jefa mu cikin kunci duk abin da zai iya jefa mu cikin kunci manzon Allah ya gama rayuwarsa kullun famar ije mana yake sannan kuma gaba ta biyu duk wani abu duk wani alkhairi wanda zai iya kasancewa gare mu a nan rayuwar mu ta duniya ko a makomin mu lahira manzon Allah ya bada iya kokarinsa yaya za a yi ya janyo mana ya hada ya nuna mana hanyar da zamu mu haɗu da wannan alkhairi shine yace harisun alaikum mai tsananin kwadayi ne akan duk abin da zai inganta wato rayuwarku sannan sifa ta uku sai yace bil mu'minina raufun wato game da mu'minai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mai matukar tausasawa ne sifa ta hudu sai yace rahimun kuma mai matukar jin kai ne game da mu'minai kenan a nan mun samu sifa biyu ar-ra'afa war-rahama bil mu'minina raufun game da mu'minai manzon Allah mai matukar tausasawa ne yanzu ka diba ya ishe mu misali game da tausasawa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na ba kauyen nan da ya zo cikin masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi bawali ya tsugunna ya fara bawali wasu daga cikin sahabbai da suka hango shi sai suka kawo masa dauki suka kyare shi za su tara mushi gajiya manzon Allah ya ce a da'uhu ku rabu da shi ya gama bawalinsa. Da ya gama bawalinsa tsaf maza Allah sai ya kiraye shi. Su kuma sauran sahaba maza Allah ya ce ku ci guga da ruwa ku zuba. Sai ya kiraye shi sai yake ce masa ya kai wani masallaci ɗakin Allah ne. Masallaci ba a gina shi ba don a kawo duk wata ƙazamta a yaba masa. Ka san da cewa kadai an gina masallaci domin sallah da ambaton Allah da karatun Alƙur'ani. Shi wannan makauye yake cewa wallahi ban taba ganin malami wanda yake mafi iya karantarwa yace sama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To anan dai baka gani bawali ne fa yazo yayi maimakon a kyare shi a yi masa abubuwa wanda suke amma manzon Allah sai ya tausasa mishi ya bi shi a sannu ya nuna masa cewa yin hakan bai dace ba. To dan haka game da komai da ka sani mu'minai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mai tausasawa ne, amma wannan abinda muke so mu gane siga ce daga cikin su ya gula hasar tausasawa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da jin kansa, wannan ya keɓanta ne da mu'minai. Kamar yanda game da waɗanda suka kafirce ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala, to manzon Allah ba maganar sassauci, ba maganar tausasawa, ba maganar jin kai. Kamar yanda Allah yake faɗa mana Muhammadur Rasulullah wallazina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari sai ce rahama'u bainahum. Da haka anan yace bil mu'minina ra'ufur rahim. Kaga bil mu'minin jarun wa majrur ne anan khabar ne na mubtada wanda yake muqaddam. Kenan ra'ufun anan shine mubtada wanda yake mu'akkar. Sannan rahimun wannan kuma mubtada ne wanda yake sani. Shine yace bil mu'minina ra'ufur rahim, wato game da mu'minai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mai matukar tausasawa ne kuma mai matukar jin kai ne game da su. Don haka a jimilce Ubangiji ta'ala ya faɗa wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, kuma haka can Ubangiji ta'ala ya faɗa wa rahmatul lil ladina amanu minkum, manzon Allah jin kai ne ga waɗanda suka yi imani daga cikin ku. Sai ya ce fa in tawallau, in har sun juya baya, wato sun bujire maka, sun ki karbar sakon da ka zo da shi, Ubangiji ta'ala ya ce fa kul hasbiyallah, ka faɗa da harshenka da zuciyarka cewa hasbiyallahu, Allah ya isar mu game da duk abin da na sa gaba. Nan Allah yana jan hankalin manzansa cewa kar ya sa ma zuciyarsa damuwa a sababin bujirewar da suka masa. Shine ya ce fa in tawallau, in har sun juya maka baya, to karka samu damuwa, fa kul hasbiyallahu, ce Allah da ya aiko ni ya isar mu. La ilaha illa huwa, babu wani abun bauta bisa cancanta da gaskiya face shi, alaihi tawakkaltu, gare shi na dogara ba ga wani ba, wa huwa rabbul arshil azim, shine kuma ubangijin al'arshi wanda take mai girma. Lafazin alaihi tawakkaltu shi ma siga ce daga cikin su ya gula hasr, an gane ku, domin jerin zancen tawakkaltu alaihi, amma sai ya ce alaihi tawakkaltu don a nuna mana tawakkali ibada ce wanda baya halatta a sarrafa ta ga kowa in ba ga Allah subhanahu wa ta'ala. Baya halatta ka dogara ga kowa sai ga Allah akan abin da ba wanda yake da iko a kan shi in banda Allah subhanahu wa ta'ala. Amma abin da wani yake da iko a kansa ba laifi kana iya dogara a kan shi ka wakilta shi, shi ne ake cewa wakili. Kamar misali wani al'amari ne sai ka wakilta wani, wani na wakilta ka ga kulan mun da wannan abu kaza, kenan ka dogara da shi akan abin da yake da iko a kan shi. Amma duk abin da ba wanda yake da iko a kan shi in banda Allah, to baya halatta mutum ya dogara akan wani in banda Allah. In ka dogara akan wani banda Allah, to wannan kayi shirka. Shi ne anan ya ce alaihi tawakkaltu, ga Allah na dogara ba ga wani ba. Kamar yadda can Allah ya ce wa alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin, ga Allah ya zama wajibi ku dogara in har kun kasance mu'minai. shine can yake cewa lillahi gaibus samawati wal ardi wa ilayhi yurja'u al amru kulluhu fa'buduhu wa tawakkal alayhi wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malu. Shine anan yace la ila fa in tawallu, in har sun juya baya sun yi karbar sakon da ka zo da shi to karka damu. Fa kul hasbi Allah, ci da su Allah ya isar mu, ma'ana ka fada da harshenka su ji, kuma ka kudirce haka da zuciyarka cewa Allah ya isar maka game da duk abin da ka sa gaba. La ilaha illa huwa, babu wani abun bauta bisa cancanta da gaskiya face shi. Alaihi tawakkaltu, gare shi na dogara ba ga wani ba. In aka ce tawakkali shine kenan gaskiyar dogaro ga Allah subhanahu wa ta'ala game da neman janyo wani amfani ko ije wani tsanani kuma tare da kama sababi. An gane ko shi tawakkali dole sai ka kama sababi, sannan sai ka bara ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala wato lamarinsa. Sai ya ce wa huwa rabbul arshil azim, shine Ubangijin al'arsh wanda take mai girma. Al'arsh gado ne wanda yake na mulki na Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Al'arsh daban, kursiyu daban. An gane ko, wanda da al'arshin da kursiyun dukkan su halittu ne na Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Ita kursiyu kujera ce ta mulki ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala, wanda ta fi girman sammai bakwai da ƙasai bakwai, ta yalwace su ta fi su girma. Kamar yadda Ubangiji ta'ala yake faɗa wasi'a kursiyuhu samawati wal ard, ga kujerar mulkinsa wato ta yalwace saman bakwai da ƙasan bakwai, ma'ana ta fi su girma gaba ɗaya. To haka ita kuma al'arshin wato ta fi kursiyu girma, kamar yadda hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Manzon Allah yake cewa sammai bakwai da ƙasai bakwai inda za ka dunkule girmansu gaba ɗayansu ka danganta su izuwa girman kursiyu ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Manzon Allah ya ce tamkar zobe ne da aka ɗauka aka jefa a cikin sahara. Sai ya ce ita kuma kursiyu inda za ka danganta girmanta izuwa ga al'arshin Ubangiji subhanahu wa ta'ala, to ita ma kursiyun bata zamanto ba face gwargwadon zobe ne da aka jefa shi a cikin sahara. Sai ya ce al'arshi ba wanda ya san girmansa in banda Allah. Da haka kenan anan ya siffanta ta da al'azim. Sai ya ce wa huwa rabbul arsh, shine Ubangijin gado wanda yake da mulki al'azim wanda yake mai girma. Kamar yadda can cikin suratul buruj yake cewa zul arshil majid, a kira'a kenan wadda dalun kin aka mata kasra cewa na'at ne kenan na al'arshi, zul arshil majid. An gane ko, tare da cewa kira'a ta jumhur zul arshil majid kenan. In ka ce al majid anan ya zamanto na'at ne kenan, sifa ce ta Ubangiji subhanahu wataala, ai sahibul arsh al majid. In ko ka ce al majid zul arshil majid kenan, al majid anan na'at ne na al arsh. To shine anan yace wa huwa rabbul arshil azim, wato shine Ubangijin al'arshi wadda take mai girma. Da haka kenan wannan aya malam ya zo da ita domin ya nuna mana wannan kwama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yi a rayuwarsa domin nisan ta mu game da duk abin da zai iya zame mana matsala a rayuwarmu ta duniya ko a makomanmu lahira. Wannan ya danganta ne da tausayi da jin kai wanda Allah ya kimsa a cikin zuciyar shi. Da haka kenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato ya yi kokarin tushe mana dukkan wata kafa wadda za ta iya kai bawa zuwa shirka. Shine kamar yadda malam ya zo da wannan hadisi, hadithin Abu Huraira Allah ya ƙara masa yadda ke faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la taj'alu buyutakum qubura, manzon Allah ya ce kar ku maida gidajenku wato kabura. An gane ko, kar ku maida su kabura. Me ake nihi da al-qubur anan kenan? Kar ku maida su kabura su zamanto daidai da makabarta. Dangane da wannan jumla da yace la taj'alu buyutakum quburan, kar ku maida wato gidajen ku wato kaburra. Zahirin lafazin yana nuni cewa kar ku ringa bin nema mata a gida, an gane ku aila ta dafanu mautakum fiha, kar ku bin nema matan ku a gida. Wannan shine zahirin lafazin. Wani yana iya cewa to ai manzon Allah ya binne shi a dakin Aisha, duk wanda ya faɗa haka to sai a ce masa yin hakan kususiya ce ta annabawan Allah. Su annabawan Allah a inda Allah ya karɓi rayuwarsu a nan ne ake neman. Mijece illa a nan da ya ce kar ku maida wato gidaddajinku makabarta, ma'ana kar ku ringa binne mamatanku a cikin gida, saboda kasancewar binne mamaci a cikin gida haramun ne bai ya halatta. Menene illa a nan? Abu na farko, shi mamacin an tauye masa haƙƙinsa. Wanda muminai sukan kai ziyara makabarta, wanda in sun kai ziyara sukan yi addu'a ta roƙon gafara da jin kai ga mamata. Duk wanda aka binne shi a gida ba a kai shi makabarta ba, an haramta masa wannan alkhairi. Illa ta biyu, magada kuma an tauye musu haƙƙinsu. Wurin da aka zo aka binne kaga ya zama makabarta, in aka tashi sai da gidan har wurin za a saida, kaga har ga an tauye musu haƙƙinsu. Kuma sannan yakan iya yiwuwa kuma gindin kabarin nashi a cikin gidan ya zamanto abubuwa waɗanda ba su dace ba a ringa aikatawa, na hayaniya da wargi da duk wasu abubuwa waɗanda ba su dace ba, wanda ita makabarta wuri ne wanda yake na tuna makoma lahira, ba wuri ba ne ba wanda yake na shagala. Don haka dai a taƙaice a kan wannan ma'ana, wannan hadisi sai ka sanya shi layin dalilan da suke nuna haramcin binne mamaci a cikin gida. Kuma so da yawa binne mamaci a cikin gida yakan ja mutane zuwa wata babbar fitina. Za a ga cewa yana da wato wata daraja wadda take ta daban, wanda zai iya zame wa mutane wasila ce ta shirka. Kamar yadda duk galibin kabirin da kake gani ana zuwa ana bauta musu, to galibi an keɓance su ne daban, ba a kai su makabarta inda ake binne kowa, daban ake kai su a binne su, in ma a binne a cikin masallaci ko kuma a binne su a cikin gida daban. Aje ana yi musu sujada, ana roƙonsu, ana ta abin da aka ga dama wanda yake na shirka da Ubangiji Subhanahu wa ta'ala. To ma'ana ta biyu na cewa la taj'alu buyutakum qubura, kar ku maida gidajenku wato makabarta. Wannan ita ce ma'ana ta biyu wadda malam yake nihi a nan, ma'ana kar ku maida su zama kwatancin makabarta, domin makabarta ba a sanna. Domin ya zo a cikin wata riwaya gaba ta farko ta hadisi, manzo Allah ya ce ij'alu min salatikum fi buyutikum, ku sanya daga cikin sallolinku a cikin gidajenku, ma'ana salloli waɗanda suke na nafilfili. Sai ya ce wala taj'aluha quburan, kar ku sake ku maida gidajenku makabarta. Haka ya zo kenan hadisi ne tabbatacce, ij'alu min salatikum fi buyutikum, ku sanya daga cikin sallolinku a cikin gidajenku, ma'ana salloli waɗanda suke na nafilfili. Sai ya ce wala taj'aluha quburan, kar ku maida gidajenku kaburra. Kenan a nan da ya ce la taj'alu buyutakum quburan, kar ku maida gidajenku kenan kwatancin makabarta, ya zamanto ba kwa sallah ta nafila a ciki. Sai ya ce don haka kenan a nan abinda muke so mu gane, sallah ta nafila yinta a gida ya fi lada game da yinta a masallaci, ko da masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne, ko da masallacin Makka ne. An gane ko? Sai dai nafilar da aka shar'anta yinta wato a cikin masallatai irin su tarawihi da irin su sallah ta dishewar hasken rana ko dishewar hasken wata, to wannan yinsu a masallaci wannan yafi. Amma duk wata nafila wadda ba a shar'anta yinta a masallaci, to yinta a cikin gida shine yafi dacewa. Da haka kenan wannan magana manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana nan Madina ne yake faɗa ma sahabbansa, yace kar ku maida gidajenku makabarta, sai yace ku sanya daga cikin sallolinku a cikin gidajenku. kuma haka a wata riwaya manzon Allah yake cewa wa afdalus salati yake cewa a hadisin da yake cewa wa afdalus salati almar'i fi baitihi illa almaktuba aw kama qala fiyayyar sallah ta mutum manzon Allah yace ita ce sallah a gidansa yace sai dai sallah ta farilla shine yace la taj'alu buyutakum quburan kar ku mai da gidajenku makabarta kenan ya zaman to ba kwa sallah ta nafila a cikin manzon Allah yace kar ku yi haka sai yace wala taj'alu qabri idan manzon Allah yace kuma kar ku mai da kabari na wato ya zaman to idi wanda kar mu manta bayani ya gabata manzon Allah ya hana yi sanya kabari gaba a yi sallah kamar yadda yake cewa la tusallu ila alqubur wala tajlisu alaiha kar ku sanya kabari gaba ku yi sallah kuma kar ku zauna akan kabari kuma mun wuce da hadisi wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la antar Allah ta tabbata akan yahudawa da ƴan mushrik domin sun mai da kabarin annabawansu wato wurin sallah sukan zo su gina masallaci akan kabarin ba annabi ko kuma su zo suna sallah a gindin kabari kaga wannan duka dalilai ne wanda suke tabbatar da makabarta ba gun sallah bace haka kuma a wannan hadisi ingantacce manzo Allah yake cewa al-ardu kulluha masjid illa al-maqbura wal hammam kasa gaba dayanta manzo Allah yace masallaci ce wurin sallah da yace amma banda makabarta da bandaki shi ne sai yace wala taj'alu qabri idan manzo Allah yace kar ku mai da kabari na ya zaman to idi ma'ana ku ringa kai kawo wato wajen ziyara ta manzo Allah yace kar ku mai da kabari na ya zaman to idi idan aka ce idi shine suna ne limayu uta du fi'iluhu ga duk abinda aka saba aikata a wannan aikata shi yau da gobe duk abinda aka saba aikata shi yau da gobe ko ana kai kawo zuwa gare shi yau da gobe to ya zama idi yanzu inda zaka dauki wani aiki a duk sati sai ka maimaita wannan aiki to ya riga ya zama idi ko ka dauki abu a duk lokaci kaza sai ka ji a duk lokaci kaza sai ka yi in ya zagayo to wannan ya zama idi kenan da abinda aka bashi duk sati ko duk abinda aka bashi duk wata ko duk shekara to wannan duka ya zama idi shine ake kira idi kenan abinda yake maimaituwa yake zuwa yake zauwa lokaci zuwa lokaci shine ake kira idi shine yace wala taj'alu qabri idan yace kar ku mai da kabari na ya zaman to idi bi manzo Allah yake nihi anan ma'ana kar ku ringa yawaita kai kawo game da kabari na kuma da shi abun al'ada kenan kuma da shi idi kuna zuwa kuna zauwa dan haka duk wanda ya kayyade a cewa duk sati sai ya je ko duk kwana uku sai ya je ko duk wata sai ya je ko duk shekara sai ya je to wannan ya mai da shi idi kamar yadda wasu dan tsabar jahilci a duk lokacin da suka sallaci sallar asuba a nan birnin Madina sai sun je kabarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sun yi masa sallama wannan kasancewar duk wanda yayi haka ya mai da shi idi ya shiga cikin wannan hali da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka mutumin da zai ce duk a wata sai ya je ko duk shekara sai ya je ya ziyarci kabarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to ya mai da al'amari idi to da haka shine yace wala taj'alu qabri idan yace kar ku mai da kabari na wato ya zaman to idi ma'ana ku ringa kai kawo domin ziyara ta sai yace wa sallu alayya manzo Allah yace kumun salati sai yace fa inna salatakum lalle salatun ku tabluguni haythu kuntu duk inda ku kasance a fadin duniyar nan inda ku kumun salati to salatin da kuka mun zai cin mun ma'ana ubangiji na zai isar mun da wannan salati da kuka mun duk inda kuke manzo Allah yace kumun salati kaga wannan me yasa yace wala taj'alu qabri idan kar ku mai da kabari na idi ku ringa kai kawo domin yawaita ziyara ta nan kafa ce manzo Allah ya toshe wanda za ta iya kai mutane zuwa shirka bayan ya sa ma tauhidi shinge irin wannan kofa manzo Allah sai ya toshe ta yace kar ku mai da kabari na idi saboda kafa ce wanda duk wanda ya bi ta yau da gobe to za ta iya kai shi shirka da Ubangiji subhanahu wataala me yasa ababan da ya wuce ya tsananta ya kausa sa harshe akan wanda zai zo ya aikata ibada a gindin kabari da salihin bawa yin addu'a ko karatun alqur'ani ko sadaka ko abin da ya kama da haka saboda kafaci wanda za ta kai mutane zuwa shirka to dan haka sai yace wato wasallu alayya qimin salati sai yace fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum domin salatun ku da cin mun duk inda kuke inde kun mun salati to Allah zai isar mun da wannan salati wani yakan iya ce wato mutanen nan dubu da dubunnai wannan ya masa salati wannan ya masa salati to yaya za a yi to wannan al'amari ne na gaibu al'amari na gaibu ko ba a bukatar ka so ko hankalinka sai ka bara ma Allah subhanahu wataala ka yi imani kamar yanda ya zo a nan dai ya faɗa mana duk salatin da za mu masa to Allah yana isar masa wannan salati kuma ya san da cewa wani dan wani ne ya masa salati الإمام أبو داود شيء رويته أن الحديث إذا دنغني واندي كي كتاوا كما مرويتان حديثاً أمن تتوني دعاك كده كنان وان الحديث مزان الله صلى الله عليه وسلم كنان ياتوشي من كنان كفا ودى حيا ودى ذات إيا كيموتاني إزوى شركة واندي إنا دكا چكين سكيني يوان كيكا وإزوى كبرن سكينام وتين يومي داشي إيدي dan haka Abdullahi dan Umar Allah ya kara masa yadda yana birnin Madina baya zuwa ziyarar kabarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai dai idan ya dawo daga Bulaguro idan sun dawo daga Bulaguro sukan je su ziyarci kabarin su yi masa sallama da salati sannan su wuce amma haka kana nan a birnin Madina ko kuma daga wannan ka dau lokaci ka ce duk sati sai ka je ko duk wata sai ka je ko duk shekara sai ka je to wannan ka maida shi idi kenan ka saba ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma in mutun yayi bulaguro to wannan kuma ba matsala kamar yanda su sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suke haka sallan hadisi na gaba hadisin Ali ibn al-Husayn shine Zainul Abidin Ali dan Husayn Husayn dan Ali dan Abu Talib kenan jika ne na Aliyu ibn Abi Talib shine ake kiran shi Zainul Abidin yake fada a yake cewa annahu ra'a rajulan yaji'u ila furjatin kanat inda qabrin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam shi Aliyu ibn al-Husayn Zainul Abidin wato ya ga wani mutum yana zawwa wata kafa wanda take gindin kabarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan aka ce furja ma'ana wata irin taga kenan wata ilkafa haka kullun sai ya zo ya shiga cikin wannan dallungu ya daga hannu ya yi addu'a fa yadkhulu fiha sai ya shiga cikin wannan kafa fa yad'u ya yi addu'a Zainul Abidin da ya ganshi yana wannan al'amari yana kai kawo fana hahu sai ya hane shi ya ce masa daga yau karka koma yin haka wa qala sai yace masa ala ku saurara ku hadisukum hadisan shin bazan ba ku labarin wani hadisi sami'tuhu min abi wanda naji shi wato daga bakin mahaifina shine al-Husayn ibnu Ali ibnu Abi Talib an jaddi shi ko ya rawaito daga kakana shine Ali ibnu Abi Talib shi kuma daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam maza Allah ya ce la tattafizu qabri idan maza Allah ya ce kar ku mai da qabri na idi ma'ana ku dinga kai kawo domin ziyara ta maza Allah ya ce kar ku yi haka hani ne kai sai maza Allah ya mana la tattafizu qabri idan kar ku mai da qabri na idi ku dinga kai kawo game da ziyara ta ko duk sati ko duk wata ko duk shekara da abin da ya kama da haka manzo Allah ya ce kar ku mai da kabari na ya zama tauhidi sai ya ce wala buyutakum quhuran manzo Allah ya ce kuma kar ku mai da gidajen ku wato kabura ya zama to ba ku sallah ta nafila a gida manzo Allah ya ce kar ku mai da gidajen ku kabura domin duk gidan da ba a sallah ta nafila baya da bambanci da makabarta an gane ko baya da bambanci da makabarta shine yace wala buyutakum quburan kar ku mai da gidajenku kabura sai yace wasallu alayya maza Allah yace ku yi min salati sai yace fa inna taslimaku domin salatunku da sallama kenan wannan min babu tayyi wan nashr wanda wani nau'i ne wanda yake ne mas'ala ce ta babu ne na balaga kenan fa inna taslimakum wa salatakum kenan da nan da yace wa sallu alayya kenan ku yi mun salati da sallama sai yace fa inna taslimakum lalle sallamar ku da salatun ku yabluguni aina kuntu duk inda kuke inde ku mun salati da sallama to Allah na isar mu da salatun duk inda kuke kenan dan haka maimakon ka ringa kai kawo ziyarar kabarin sa kaje gindin kabarin sa kai mai salati da sallama a ka zauna duk inda kake in ka masa salati da sallama Allah zai isar masa wannan kuma shine hallo karin jahilcin wasu da yayin mutum zai tafi Makka sai kaje ana bashi sakon wai in kaje ka gaida mu manzon Allah musamman ta karo a Makka in zaka ce musu zaka je Madina wai sai a ringa baka sakon wai ka gaida mu manzon Allah in kaje kai daga yayin an baka dama duk inda kake daga fadin duniya duk inda kake in dai ka masa salati da sallama Allah zai isar masa dan haka wannan duka jahilci ne kenan duk inda kake kai masa salati da sallama nan fa ana maganar cewa wanda ba za su ringa ma kai kawo manzo Allah ya ce a karku kowa ya zauna a inda yake ku mun salati da sallama in dai ku mun salati da sallama duk inda kuke to Allah zai isar mu shi yake cewa rawahu fil muktara wato Abdul Gani al-Maqdisi shi ya rawaito wannan hadisi kenan a cikin littafin sa wanda ake kiran shi al-ahadithul muktara haka sunan littafin yake dan haka dai a takaice hadisin shi ma yana nuna mana wato hani kamar yanda wancan hadisi na farko hadisi ne sahihi shi wancan wanda ya gabata an gane ko wannan shi ma ya kunshi ma kenan wancan hadisi na farko ya kunshi ma'anarsa na cewa la tattakhizu qabri idan kar ku maida wato kabari na ya zamanto idi kenan ku ringa kai kawo domin ziyara ta shi ne anan malam ke fada fihi masail akwai mas'aloli a karkashin baban al'ula mas'ala ta farko tafsiru ayati bara'a wato fassara ta ayar da ke cikin suratu bara'a kenan suratu tauba ita ce laqad ja'akum rasulun min anfusikum bayani ya gabata akan ta athaniya mas'ala ta biyu ib'aduhu ummatahu an hadhal hima gayatul budi wato nisantawar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yama al'ummarsa game da wannan shinge wato matukar nisantawa ma'ana tauhidi manzon Allah sai da ya zagaye shi ya masa shinge kuma ya nisanta mu game da wannan shinge kar ma mutum ya ketaro kenan yanda mutum zai zo da wani abu wanda yake na shirka dan haka anan kenan ya toshe wannan kafa na kai kawo game da ziyarar kabarin sai ya ce kar ku mai da kabari da idi ku yi mun salati da sallama duk inda kuke in kuka mun salati da sallama Allah na isar mu asalisa mas'ala ta uku zikiru hirsihi alaina wa ra'afatihi wa rahmatihi wato ambatan irin kwadayin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake a kan mu ma'ana yanda yake da kokarin wato janyo mana duk abin da zai iya inganta rayuwarmu sannan da tausasawa da jin kai game da wato mu'minai kamar yanda kenan wannan mas'ala malam ya ciro ta daga fadarsa azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim shine yace zikru hirsihi alaina ambatan kwadayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan abin da zai inganta rayuwarmu wa ra'afatihi da tausasawar da yake mana wa rahmatihi da jin kan da yake mana arabi'a mas'ala ta hudu nahyuhu an ziyarati qabrihi ala wajhin makhsusin hadi da manzon Allah yayi game da ziyarar kabarin sa a bisa fuska kebantacciya Allah ne ko menene fuska kebantacciya mutum ya mai da cewa duk sati ko kuma dini na Allah in ya sallaci sallar asuba sai ya ziyarci kabarin ko ya ce duk sati sai ya ziyarci kabarin ko ya ce duk bayan kwana uku sai ya ziyarci kabarin ko kuma duk wata sai ya ziyarci kabarin ko duk shekara sai ya ziyarci kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan hani ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda zai bashi wani lokaci ya ce duk lokaci kaza sai ya ziyarci kabarin to wannan ya mai da kabarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama idi ya fada cikin wannan hanyar sai ya ce ma'a annan ziyaratahu min afdalil a'mali tare da cewa ziyara kabarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin fiyayyun ayyuka yasa saboda zaka yi masa salati da sallama wanda salati da sallama na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ko Allah kada ya san fadlarsa da daga cikin fadlai in ka masa salati dai Allah zai maka gora amma ta bangaren daukan wa'azi to wannan kabarin sa baya da bambanci da sauran kabura an gane ko yanda zaka ziyarci wani kabari domin daukan izina ka wa'aztu ka tuna makomarka lahira to haka kabarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bashi da bambanci da sauran wasu kabura amma ta hanyar nazika ziyarci kabarinsa domin kai masa salati da sallama to wannan yana daga cikin fiyayyun ayyuka sai na'am al-khamisa mas'ala ta biyar nahayuhu anil iksari min az-ziyara wato hani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yayi game da yawaita ziyarar kabarinsa kenan baya halatta mutum ya yawaita in har mutum ya yawaita kenan ya mai da kabarin ya zame masa idi baya halatta mutum ya yawaita as-sadisa mas'ala ta shida hafsuhu ala nafilati fil baiti kwadaitarwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya mana game da yin salloli na nafilfili a gida in za mu yi sallah ta nafila to mu maida ta gida domin yin ta a gida shine ya fi dacewa As-sabi'a mas'ala ta bakwai annahu muqarrarun indahum abu ne tabbatacce abun mazan jiyar sahabbai annahu la yusalla fil maqbura wato ba a sallah a makabarta kace maqbara ko kace maqbura ko kace maqbira ba unkin kenan musallasa ce maqbura ko kace maqbara ko kace maqbira shine yace annahu muqarrarun indahum al'amari ne wanda yake tabbatacce a gun sahabbai suna da masaniyar annahu la yusalla fil maqbara a makabarta ba a sallah domin manzon Allah yayi hali as-samina wato mas'ala ta takwas ta'alilu zalika wato manzon Allah ya illanta mana wannan hali na shi da yace mana wala taj'alu qabri idan kar ku mai da kabari na ya zama idi kenan micece illa sai yace bi anna salatar rajuli wa salamuhu alaihi yabluguhu wa in bahuda domin duk salatin da mutun zai masa da sallamar da zai masa to Allah zai isar masa wa in bahuda ko mun nisan shi a nan duniya ko mun nisan shi da kabarin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in dai ya masa salati da sallama to Allah zai isar masa dan haka sai yace fala hajata ila ma yatawahamuhu man aradar kurba don haka babu wata bukata zuwa abinda wanda yake nehi kusantar kabarin kenan abinda mutum wani yake zato cewa sai ka je kusan kabarin a duk inda kake in dai ka masa salati da sallama ko mun nisan gun Allah zai isar masa ba sai ka je gindin kabarin shi ba an gane ku don haka kenan kar mutum ya yawaita amma jefi in ta samu ka je ka ziyarci kabarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yin hakan yana daga cikin fiyayyun ayyuka amma ka maida abun duk lokaci zuwa lokaci to wannan kuma ka fada cikin laifi maimakon lada sai dai zunubi mas'ala ta tara wadda ita ce ta karshe kaunuhu sallallahu alaihi wasallama fil barzakh kasancewar shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana barzakh wato shine wani shamaki wanda ke tsakanin duniya da lahira in aka ce albarzakh shamaki kenan duk wanda ya mutu ko yana barzakh shi ba a duniya ba shi ba a lahira ba kamar yadda Allah ya faɗa wa min wara'ihim barzakhun ila yawmi yub'athun wanda ita rayuwa ta barzakh rayuwa ce wadda take ta gaibu Allah kadai ya san kaifiyar ta da yanda yanayin ta yake duk wanda ya mutu yana cikin wata rayuwa ta daban ita ce ake kiranta barzakh kenan kamar yadda Allah ya faɗa wa min wara'ihim ta gabansu sai ya ce barzakhun akwai wani shamaki ila yumi yub'athun har akai yinin da za a tada su daga cikin kaburansu shine ya ce kaunuhu sallallahu alaihi wasallama fil barzakh kasancewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na barzakh tu'radu a amalu ummatihi fi salati wassalamu alaihi aikin al'ummarsa game da yi masa salati da sallama ana bujiro masa kenan a cikin ayyukan da al'ummar shi suke aikatawa muminai na salati da sallama kasancewar yana barzakh to ubangiji ta'ala yana bujiro masa wanda wannan wani matsayi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda Allah ya kai shi wata daraja ce wanda take ta daban na insha Allah ta'ala za mu dakata da fatan abinda muka fada daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك